والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 24 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda yayi daidai da yayi daidai da 21 ga watan September shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida al-ahawiyya wanda al-imam al-allama أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي التحاوي وندى يا رسول إجرام منزونا دريقه لإشرين دائع يولفا فأنا ببما لبي الألامة المهدف الفكيه محمد ناصر الدين الألباني الله يمثل رحمة يمثل شرهي دكما تأليه يو زام تاشي a shafi na 84 daga sama lamba na 78
bismillahir rahmanir rahim wa nu'minu bil kiramil katibin
wato muna yin imani da kiramil katibin mala'iku masu karamci masu rubutu wa nu'minu bil mala'ika al kiram al katibin muna yin imani da mala'iku masu karamci masu rubutu
fa inna allaha qad ja'alahum alaina hajizin
lalle allah ta'ala ya sanya su a gare mu masu tsaro ya sanya wayannan mala'iku masu rubutun suna tsaron ayyukan mu sannan kuma wayannan mala'iku suna tsare mu daga ainihin shedanu nan aka ce hajizin ya shafi masu tsare masu kulawa da ayyukan mu suna rubuta abinda muke aikatawa na alkhairi da na sharri sannan kuma suna tsare mu daga shedanu wanda za su iya cutar da mu an fahimci wannan ai to saboda haka wannan aqida ce ta ahlus sunna cewa dole ne a matsayin ka na ahlus sunna ka yi imani ga mala'iku wanda wayannan mala'iku Allah ta'ala ya wakilta su a gare mu don su zamanto masu tsaro a gare mu duk abinda za mu aikata wayannan mala'iku suna kallo kuma suna rubutawa akwai ɗaya a gefen dama akwai ɗaya a gefen hagu kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle a gare ku akwai wasu masu tsaro akwai mala'iku masu tsaro kiraman katibin masu karamci masu rubutu ya'lamuna ma taf'alun suna sanin abinda kuke aikatawa kenan duk wani abinda muke aikatawa na alkhairi ko sharri wayannan mala'iku suna sani kuma wayannan mala'iku masu karamci ne suna rubuta duk abinda muke aikatawa an gane wannan ai sannan a wata aya Allah ta'ala ke magana iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lokacin da masu haduwa guda biyu suke haduwa suwaye masu haduwa guda biyu mala'iku guda biyu masu haduwa akwai qa'idun anil yamin akwai qa'idun anil shimal akwai mala'ika zaunanne gefen dama akwai mala'ika zaunanne a gefen hagu qa'idun anil yamin qa'idun anil shimal an gane ai akwai mala'ika yana gefen dama a zaune akwai mala'ika yana gefen hagu a zaune sai Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da take fitowa daga bakin mutum duk wata magana da mutum ke furtawa face gaba gare shi akwai malakun raqibun atid wannan raqib na atne ga ainihin man'ut wanda yake mahzuf illa ladayhi malakun raqibun atidun face gaba gare shi akwai mala'ika raqibun mai kulawa sannan atidun yana halacce an ce wa'annan sifofi guda biyu raqibul atid sifan kowanne mala'ika ne daga cikin mala'ikun nan guda biyu na gefan dama raqibul atid na gefan hagu shi ma raqibul atid ma'anar raqibul atid raqib mai kulawa yana muraqaba yana supervising sannan atid yana halacce a gefan dama akwai malakun raqibul atid akwai mala'ika wanda yake mai kulawa kuma yana halacce yana kallon abin da kake yi shi ma a gefan hagu akwai mala'ika raqibul atid kenan wannan raqibul atid yanda wasu ka dauka sun dauka sunan mala'iku guda biyu ne ɗaya sunan shi raqibul ɗaya sunan shi atidu a'a wannan raqibul atid siffa ne na mala'ika an gane mala'ikan da ke gefan dama menene shi raqibul ne atidun ne shi yana halacce kuma yana kulawa da abin da kake yi na gefan hagu shi ma yana halacce yana kulawa da abin da kake yi na'am eh ba faɗi sunan su ba da kuma halattar da suke shi aka faɗa amma yaya sunan mala'ikun ba faɗa ba an gane wannan ko yawwa wasu malamai suna cewa wancan ayan da Allah ke cewa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu haqiqa mun halicci mutum kuma mun san abin da ran shi ke masa waswasi a gare shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne muka fi kusa zuwa gare shi fiye da igiyar jijiyan wuyansa suka ce wannan mu din nan da aka ce mu din nan ana nufin mala'ikunmu wa mala'ikatuna aqrabu ilayhi min hablil warid mala'ikunmu sun fi kusa zuwa gare shi fiye da igiyar jijiyan wuya me dalilin da yasa aka ce a cikin ayan akwai al-ijaz bil hazaf saboda karinan nan iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimal qa'id wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu haqiqa mun halicci mutum mu muka fi kowa sanin abinda ran shi ke masa waswasi a gare shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid anan wajen wa mala'ikatuna aqrabu ilayhi mala'ikunmu sun fi kusa zuwa gare shi min hablil warid an gane shin wannan tawili ne wanda yake fasid ko tawili ne mai karina aka ce tawili ne mai karina menene karinan shi iz yatalaqal mutalaqiyan an gane lokacin da masu haduwa suke haduwa dai gefan dama akwai mala'ika a zaune gefan hagu akwai mala'ika a zaune an gane to wa'annan mala'iku shi ne aka ce duk abin da kuke aikatawa sun san da shi kuma suna rubutawa an gane wannan ko kuma mala'ikun suna kusa da ku kullum ba sa rabuwa da ku an fahimci wannan hali amma wasu mala'iku suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sai Allah ne a nan wajen an gane amma an ka duba karina zaka cewa ya fi kusa a ce mala'iku fiye da a ce Allah din ne an gane wannan ko to sannan wata aya ta ƙara tabbatar mana akwai wa'annan mala'ikun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato shi yana da wasu mala'iku mu'aqibat in an ce mu'aqibat masu canjin aiki in wa'annan sun zo sun gama aiki sai su wuce sai wasu su zo su yi aiki su wuce min bayni yadayhi wa min khalfihi gaba gare shi da baya gare shi Allah ya sa wa ɗan adam mu'aqibat mala'iku masu canjin aiki min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah gaba gare shi da kuma baya gare shi suna tsare shi daga al'amarin Allah mala'ikun yahfazunahu min amrillah suna tsare shi daga al'amarin Allah sana a wata aya Allah ke cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum shin suna tsammani ba ma jin sirrin su ne ko ba ma jin ganawan su ai duk abin da suke taunawa muna ji babu wani abu wanda dan adam zai tattauna a boye ko a bayyane a ce Allah bai san da shi ba sai Allah ce bala wa rusuluna ladayhim yaktubun a'a manzanninmu suna nan gaba gare su suna rubuta duk abin da suke aikatawa kana sai Allah ya nuna akwai mala'iku na musamman da aka wakilta suna rubuta duk abin da ake aikatawa a wata aya inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle manzannin mu mala'iku suna rubuta duk wani makircin da kuke yi makircin da kuke wa da'awa ta musulunci makircin da kuke wa sunna makircin da kuke wa mutanen kirki lalle akwai manzanni da Allah ya wakilta na musamman suna rubuta duk wannan makirci gobe kiyama za a nuna muku abin da kuka aikata kuma za a muku hukunci akan sa to kaga wayannan ayoyin Qur'ani ne da suka tabbatar mana akwai mala'iku marubuta an gano wannan ko sannan kuma akwai hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku da dare da mala'iku da rana suna ta'aqu canjin aiki in wayannan sun zo sun yi aikin dare in al-fijr ya fito sai su wuce sai mala'iku masu aikin rana su zo sai su karbe su wa yajtami'una fi salati subh wa salati al-asr mala'ikun sukan hadu su yi canjin aiki lokacin sallan asuba da lokacin sallan la'asr fa yas'alu ilayhi allazina kanu fihi fikum wa annan wanda suke cikin ku sai su hau zuwa gare su mala'ikun da suke cikin ku sai a zo a karba aiki daga wajen su sai su hau sama an gane fa yas'aluhu sai ubangiji ya tambaye su wallahu a'lamu bihim alhali Allah ta'ala shi ya fi sanin duk abin da suke gudanarwa sai Allah ya tambaye su duk da cewa fa ya san abin da suke gudanarwa kaifa taraktum ibadi Allah zai ce yaya kuka bar bayina sai mala'iku su ce ataynahum wa hum yusallun wa faraknahum wa hum yusallun mun je wajen su alhali suna salla ko mun rabu da su suna salla mun je wajen su suna salla mun rabu da su suna salla tunda sun hadu lokacin sallar asuba sallah ake yi sannan kuma sun rabu lokacin sun hadu lokacin sallar la'asr sallah ake yi kun gane wannan ko to kaga wannan ya ƙara tabbatar mana da wannan aya lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ya zo cikin wani hadisi daban kuma inna ma'akum man la yufariqukum illa inda al-khala wa inda al-jima' lalle akwai wasu mala'iku tare da ku ba sa rabuwa da ku sai dai a wajen bayan gida da wajen jima'i a wajen bayan gida da wajen jima'i ne kawai suke rabuwa da ku fastahayuhum wa akrimuhum ku ringa jin kunyan wayannan mala'iku ku ringa karrama su an gane ku suna rabuwa da ku lokacin bayan gida da lokacin jima'i ku ringa jin kunyan su sai dai wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi al-Allama Nasiruddin Albani ya da'afa hadisin a cikin Jami'u Tirmidhi an gane wannan ku a cikin Jami'u Tirmidhi Albani ya ce wannan hadisin bai inganta ba dhaifi ne shi ya zo a cikin tafsiri na malamai cewa akwai mala'iku guda biyu a gefen dama guda biyu a gefen hagu suna rubuta ayyuka akwai sahibul yamin shi mala'ikan da ke gefen dama yana rubuta kyawawan ayyukan mutum shi kuma sahibul shimal shine mala'ikan da ke gefen hagu shi kuma yana rubuta mummunan aiki sannan akwai malakani akarani ya fazanihi wa ya arsanihi akwai wasu mala'iku guda biyu kuma daban ɗaya a dama ɗaya a gefen hagu suna tsare shi suna gadin shi kaga sun zama nawa kenan sun zama mala'iku guda hudu an ce wahid min wara'ihi wa wahid amamahu ɗaya yana bayansa ɗaya kuma yana gabansa to wannan ya zama to kenan akwai mala'iku guda hudu da rana mala'iku hudu daban da dare mala'ika biyu masu rubuta ayyuka biyu kuma masu tsare bayi kowane bawa yana da mala'ika hudu tare da shi an gane wannan akwai hafizani wa katibani akwai mala'iku guda biyu masu tsarewa su suna gadin mutum ne daga duk wani abin da zai cutar da shi an gane ɗaya a bayansa ɗaya a ina ɗaya a gaban shi ko sannan akwai mala'iku guda biyu masu rubuta ayyuka ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu shine an karbo daga Ikrama shi ma ya karbo daga babban sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu yahfazunahu min amrillah cewa waɗannan mala'iku suna tsare shi daga al'amarin Allah sai ki cewa mala'ikatun yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi mala'iku ne da suke tsare shi gaba gare shi da baya gare shi fa idza jaa qadarullah khallaw anhu idan kaddaran Allah ya zo sai su rubuta shi in Allah ya kaddara cewa lalle akwai wani musiba da zai same ka sai mala'iku su rubuta mutum tunda Allah ya riga ya kaddara sannan imamu muslim ya ruwaito da kuma imamu na ahmad daga abdullah bin abbas radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn babu ɗaya daga cikin ku face an wakilta mai abokin haɗi daga cikin aljannu kowane mutum yana da abokin haɗi daga cikin aljannu wa qarinuhu min al-mala'ika kuma yana da abokin haɗi daga cikin mala'iku aluka ce wa iyyaka ya rasulullah har kai ma ya rasulullah kana da abokin haɗi daga cikin aljannu da kuma abokin haɗi daga cikin mala'iku Allah sai annabi ya ce wa iyyaya har ni ma lakinna Allah a'ana ni alaihi sai dai Allah ta'ala ya taimake ni akan aljannin fa aslama sai musulunta Allah ya dora ni ya rinjayar da ni akan wannan aljani sai ya musulunta fala ya amuru ni illa bi khair shi wannan aljanin baya umurta na sai da alkhairi amma mafi yawa daga cikin mu muna tare da aljani wanda aljanin nan wato yana umurta mu ne da sharri amma shi ne manzon Allah ya musulunta na sauran mutane bai musulunta ba kun gane wannan hali to saboda haka namu yana iya umurtar mu da sharrika saka sai mu ringa neman tsari Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin sa ah na'am yayi daidai da shi ke ce Allah ya tsire mu dan ya ce Allah ya tsire mu aljannin babu laifi amani sai tsinuwan kawai wato moriya ne bai da wani amfani shi tsinuwa moriya ne shi tsinuwa babu lada babu zunubi a kan shi shine ina ganin Al-Hasan al-Basri ke cewa da ya bata ma kanshi lokaci wajen tsinuwa gara ya sa ma kanshi lokaci ya ta istighfari yana hailala idan kai istighfari kai hailala akwai lada in kai tsinuwa kawai ka more ne amma baka da lada wanda ya cancanta a tsine mai an gane wanda ya cancanta a tsine mai babu lada babu zunubi a cikinsa an gane shi ne ya ce gara a samu a cikin fallon takardana Allahumma ghafirli Allahumma rahamni ya fi da a samu a cikin fallon takardana Allahumma la'an iblis an gane gara a samu wannan da a samu Allah ka tsine ma iblis an gane wani zai ɗauka in ya tsine ma iblis akwai lada babu zunubi ya halatta ka tsine mai an gane wannan to kaga da ka bata mu kansa lokaci kai ta aikata kasuwancin da babu riba ka siyo kaya ka wahala ka siyo kaya sai dai kawai ka maida kudin ka kawai ga shago ya cika da kaya sai dai kawai ka maida kudin ka babu riba da ya zamanto ka cika kaya da shago kuma duk abin da ka siyar daga cikin hajojin ka zaka samu riba a cikin sa yaya ka gari shigo to saboda haka wannan shine saboda haka ya tabbata da waɗannan nassoshi lalle mala'iku suna rubuta magana da kuma aiki da maganan mu da aiki kai suna ma rubuta ta niyyar mu saboda ai niyya aiki ne na zuciya kuma gaba to kai ya shiga cikin ya alamuna ma taf'alun su mala'iku suna sanin abin da kuke aikatawa na magana da aiki da kuma niyya duk sun sani abin da ke shaida ga wannan cewa mala'iku suna rubuta hatta niyyar mu shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ta'ala yana cewa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin falam fala taktubuha alai Allah ta'ala yana cewa mala'iku idan bawa na yayi nufin aikata mummunan aiki kada ku rubuta wannan mummunan aiki a gare shi fa in amilaha faktubuha alai sayyi'a idan ya aikata ta ku rubuta ta a gare shi a matsayin mummunan aiki wa in hamma 'abdi bi hasana idan bawa na yayi niyyar kyakkyawan aiki falam ya amalha alhali bai aikata ta ba faktubu halahu hasana ku rubuta ta a gare shi a matsayin kyakkyawan aiki fa in amilaha faktubuha a asharan idan ya aikata ta ku rubuta ta a gare shi a matsayin mai goma an gane ku sai mala'iku su ce zaka abdu yuridu an yi amala sayi'a wancan bawa ne wanda yana so ya aikata mummuna aiki wa huwa absaru bihi kuma shine yafi ganin abin da bawan ke aikatawa Allah sai Allah sai ce urqubuhu fa in amilaha faktubuha bi mithliha ku yi dakon shi idan ya aikata sai ku rubuta ta da misalin ta wa in tarakaha faktubuha lahu hasana idan ya bar aikata wannan sakon Allah da ya niyya sai ya bar aikata ta saboda tsoron Allah ku rubuta ta a gare shi a matsayin kyakkyawan aiki inna ma tarakaha min jira'i ya barta ne saboda ni an gane ku wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi amma wannan lafazi na Imam Muslim ne to anan wajen a matsayin ka na ahlus sunna baka da wani zabi face ka mika wuya ga maganar Allah ta'ala da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kusan duk kungiyoyin musulunci gaba ɗaya sun yarda akwai mala'iku sai dai yan shi'a ismailiyya al-batiniyya al-karamita su suna daga cikin mutanen da ke inkarin mala'iku dan zaka yi inkari zaka yi mamaki kaji an ce wani ya ce babu mala'iku to a cikin kungiyoyin da ke da'awun musulunci akwai kungiyoyin da suka tasirantu da philosophy su ne kamar shi'a ismailiyya al-batiniyya al-karamita su din nan ba su ba yarda akwai mala'iku ba duk inda ayoyin mala'iku suke suna yin tawilin su ne an gane kamar yanda akwai wanda ba su ma yarda akwai aljannu ba kamar ƴan ahmadiyya da wasu daga cikin mu'tazila su ma suna inkarin duniyar aljannu to waɗannan abubuwan da muka faɗa da duniyar mala'iku da duniyar aljannu inkarin su kafirci ne saboda doron nassin alqur'ani ya tabbatar da su sannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da su cewa lallai akwai mala'iku kuma lallai akwai aljannu kuma baya halatta a yi tawilin su su ɗan ahmadiyya suna tawilin aljannu da cewa miyagun mutane masharranta duk mutumin da yake masharranci shine aljani wai aljani mutum ne babu wata duniya daban da ake kira alamul jin a wajen ɗan ahmadiyya da kuma wasu daga cikin philosophers an gane wannan ko Allah ta'ala shi tsare mu idan mutum ya yi zurfi a cikin irin wayannan karance-karance na philosophy sai ka ga karatun ya raba shi da addinin shi shi yasa karatun mantik da karatun philosophy in dai mutum na so ya karanta shi to ya tabbatar da ya yi kwari sosai wajen fahimtar aqidar shi idan mutum bai yi kwari wajen fahimtar aqidar shi ba to karatun mantik da philosophy yana girgiza aqidar mutum kai shi yasa imamu Suyuti ne yake cewa akwai masu cewa samsam baya halatta a karanta shi akwai masu cewa ya halatta a karanta domin ka san sharrin shi alimtu sharra la li sharri lakin li tawqi wa man lam ya'rif al khayra min ash sharri wa qafi na san sharri ba dan sharri ba sai dai dan in kare kaina daga sharrin wanda bai san bambanci tsakanin alkhairi da sharri ba zai iya fadawa cikin sharri bai sani ba an gane ai idan mutum ya zama babban malami wanda ya goge wajen sanin aqida ta ahlus sunna an gane ko kuma ya zama to rasik bil ilm to zai iya karanta mantik da falsafa dan yayi raddi a gare ta kamar yanda al-allama ibnu taymiya Allah ya masa rahama ya karanci falsafa ya karanci mantik sai da ya zama to imami a wannan fannin sannan sai zai wallafa littafi ar-radd ala al-mantiqiyyin yazo yayi musu raddi ilmiya an gano wani ku to kusan ibnu taymiya zamu iya cewa yana daga cikin malaman da kusan mantik ba ta yi tasiri a gare shi sosai ba amma akwai malamai da sun karanci ilimin mantik wannan ilimi ya sanya suka samu zamiya irin su Imam al-Ghazali ya karanci mantik har yayi zurfi har ya zama to imam ya wallafa littafi tahafutul falasafa tubatubai na yan philosophers ya rubuta kurakuransu da yawa amma kuma sai da ya fada cikin kurakurai da dama a cikin aqidar shi an gane da yawa daga cikin malamai irin su Imam Razi irin su Imam Juwaini duk ire-iren su sun karanci mantiq amma kuma ƙarshen rayuwar su sun zo sun yi bara'a da mantiq din wannan mantiq ya sa musu wato shakka game da addinin su daga babban malami sai ga yana karatun addini amma kuma yana shakka ga addinin saboda wannan ilimin mantiq da philosophy da ya kawo kuma kamar yadda nake cewa syllabus da muke karantawa a Najeriya syllabus namu na kulliyat din mu da jami'o'in mu syllabus dai wanda aka samu su daga Masar su mutanen Masar ɗan asha'ira ne to su kuma sun hada ainihin aqidan su da philosophy da ilmul kalam shi ya sanya in kana karatu in suna karatu da kai tauhidi to dole kuma sai sun koya ma mantiq shi ya sanya a cikin kulliya ana koyar da ko mantiq yana cikin dirasa ne na aqida idan mutum ya tafi kulliya na aqida usuluddin to dole ne sai ka karanci mantiq ina ba san gane wannan kuma an ka tafi Saudiya su da suke da madaran aqida na salafiya to su din nan suna kyaman mantiq sun san hadarin shi an gane saka sun nisantar da ainihin dirasa na mantiq daga cikin aqida in ka je karatun Saudiya za ka karanci madaran aqida ne ba tare da an sanya ma wannan gurbataccen ilimi na mantiqi ba an fahimta ai to wannan shi ne na'am ai lokacin ai Azhar ya riga na Saudiya jami'an Azhar kusan yana daga cikin jami'a na farko a duniya kusan an gani wanda asalin shi jami'a ne na yan shi'a Ismailiyya Baɗiniyya Al-Karamita lokacin da suka ci Misra da yaki suka zamanto sun mallaki Misra suka gina wannan jami'a din dan karantar da aqidansu suka samu suna Azhar daga Fatimatu Zahara to daga baya Salahuddin Al-Ayyubi lokacin da yazo ya yake su sai ya kwace wannan jami'a ya kore su a Masar sai ya kafa jami'a sai ya jami'an nan aka canza ta daga jami'an Shi'a ta kuma jami'a Azhar ta Asha'ira to Salahuddin Al-Ayyubi ba Ash'ari ne amma kuma ya ba da gudunmawa mai tsoka wajen yakan mulhidai da sauransu an gane dan a mutum tare yake bai cika goma ba amma yayi kokari sosai kuma ya cancanci yabo ana sanya shi daga cikin mujaddidai yau wato shi yasa jami'an Azhar an gina ta ne akan aqida Asha'ira duk manya-manyan malaman Azhar Asha'ira ne su idan ka ga mutum ya je Azhar kuma ya dawo salafi to yayi karatunsa ne kila a gida kafin ya tafi ko kuma bai yi karatu a gida ba a can ya kai ziyara zuwa ga malaman salafiya domin a Masar akwai malaman salafiya to kaga kana zuwa Azhar sannan kana kai ziyara zuwa ga malaman salafiya amma idan kai tsantsan karatunka a Azhar ba ka da ainihin foundation a Najeriya za ka dawo ka zama mabarnaci za ka zama kana dawo da mummunan aqida na Asha'ira idan akwai wani ɗalibi wanda ɗan garin nan ne ɗan Kaduna ne ya yi karatu kaza wallahi ba shi da foundation sosai akan aqida wallahi da ya tafi da ya dawo yanzu a rikici da ya dawo muka zauna da shi muka ɗan tattauna da shi don wani ya gaya min cewa ya shiga cikin shubuha da yawa wallahi da na gan shi na gama ya ma rikici eh ya riga ya rikice mun tattauna da shi mai tsawo nace mai je ya sake tunani wannan aqida ba shi da kyau nace mun shi gaskiya bai yadda cewa wai aqidan salafiya ne kadai aqida ba kuma Asha'ira suna kan gaskiya muka zo muka tattauna da shi na kawo mai hujjoji ba shi da dalilin da zai kare kanshi an gani muka yi magana ya ce zai sake bincike wallahi sai da muka mun dade mun fa awa biyu da shi zai sake bincike bayan ya rabu da ni sai ya gabu da wani ya ce kawai na zo na tafura shi ne wallahi kawai ya ce mun zai sake bincike ne amma bai yadda da magana na ba to ina jin yanzu ma yana Masar a Azhar din kuma dan Kaduna ne to kuma ina ganin wannan in ya dawo zai zama to mana guba ne an gani in mutum zai yi karatu a jami'a wanda ba aqidan salafiya suke da shi ba ya kamata a ce kana da kagilu tukuna yau ka riga ka san aqidanka sa'annan ka je in baka san aqidanka baka je wannan waje zaka kwaso mana abin da zai zama to mana matsala ne an gano wannan ko to wannan shine a takaice abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta wato asalin jami'a ta salafiya ita ce Saudiya in ka je kai karatu a jami'a islamiyya to anan zaka kwaso aqida ne mai kyau sai duk da cewa ba duka zaka kwaso aqida mai kyau ana iya samun miyagun malamai karkashin kasa wanda kuma su suna yin wani aikin kuma amma ita gwamnati wato abinda ta yadda a karantar kenan salafiya idan ka ga wani dalibi ya zo da wani fahimta na sururiya ko fahimta na haddadiya wasu malamai ne karkashin kasa suke mai wani aiki ba wai a jami'an bane malami zai karanta da aqida mai kyau in an je gida sai ya ja dalibai yana dauke da daya akwai dalibai akwai malamai lecturerori a jami'a da suke dauke da daya karkashin kasa suke halakar da dalibai ku fahimci wannan ai Allah shi taimake mu na'am
wa nu'minu bi malakil maut al muwakkal bi qabd arwahil alamin
sannan kuma muna imani mu ahlus sunna wato salafiyun muna imani da mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi da karban rayukan talikai gabaki daya mala'ikan mutuwa an wakilta shi da karban rayukan talikai shin mala'ikan mutuwa guda daya shine zai zo ya karban rayukan mutanen duniya gabaɗaya shi kadai zai yi wannan aikin to wannan yana daga cikin matsala na gaibi Allah ya gaya mana akwai mala'ikan mutuwa kuma mala'ikan mutuwa yana ko ina ne da zai dinga karbar rayukan mutane gaba daya an gane to kaga Allah ta'ala shi ya gaya mana akwai mala'ikan mutuwa da ake hadisi ne ya faɗi kan mala'ikan mutuwa da kai inkarin shi ko da hadisi ne yace akwai mala'ikan mutuwa da ka ce wannan hadisin ya saba mu hankali ko ka ce wannan hadisin da ifi ne ko shaz ne sai zaman to nassin alqur'ani shine ya tabbatar mana da samuwanwa mala'ikan mutuwa قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون كتمت يا رسول الله يتوفاكم ملك الموت ملائكه متوا شيكي كربن رنكو الذي وكل بكم ملائكه متوا وند اكا وكلتا ا غريكو ثم الى ربكم ترجعون فانن زوا غا اوبنجينكو زا امير دكو كنغان وانا اي ملائكه متوا وند اكا وكلتا زوا غريكو sa'annan zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku kun fahimci wannan ai kaga nassin qur'ani ne ya tabbatar mana da samuwan mai mala'ikan mutuwa an gane wannan ku sannan a wata aya kuma sai Allah yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun har sai idan mala'ikan mutuwa har sai idan mutuwa ya zo ma dayan ku to mala'ikun mu manzannin mu za su dauki ransu ko manzannin ba sa yin sakaci idan lokacin daukar ran yayi ba sa yin sakaci akan wannan aiki din da kuma inda Allah ke cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shike karban rayuka a lokacin mutuwar su wayanda basu mutu ba kuma Allah yana karban ransu a cikin baccin su fayumsiku allati qada alaiha almaut sai wannan sai Allah ya rike wannan wanda ya kaddara ma mutuwa wanda ya hukunta ma mutuwa wa yursilul ukra sai ya saki dayan wanda dayan wanda ba kaddara wa mutuwa ba sai ya sake su ila ajalin musamma zuwa ga ajalin da aka ambata to in ka duba wayannan ayoyin ayan farko Allah ya ce qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum kace mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta zuwa gare ku shike karbar ran na an nuna mala'ikan mutuwa ke yin aiki shi kadai a wata aya sai aka ce hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna har sai idan mutuwa ya zo ma dayan su sai manzannin mu mala'iku mu su dauki ransa wa hum la yufarridun alhali ba sa yin sakaci akan haka kaga an nuna suna da yawa can kuma an ce shi dai ne ko sannan kuma can gaba sai Allah ya nuna shine ma mai karbar ran shi Allah shi kanshi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shine mai karban rayuka lokacin mutuwar su kaga nan Allah ne yake karba ba mala'iku ba kenan mala'iku ba sa karban rai kenan ayoyin su yi karo da juna akwai karo kenan ayan farko ya nuna mala'ikan mutuwa ne yake karba aya na biyu ya nuna manzanni mala'iku da yawa ke karba aya na ƙarshe nuna mana shi Allah shi ke karban rai an gano wannan ai to dalili wato Allah ta'ala shine mai bada umurni a karburan an gani ana kiran wannan majazi akali Allah tunda Allah ta'ala shi ya bada umurni a karburan sai a ce Allah ne ya karburai an gani ai masu karbar rai suna karbar rai ne da umurnin sa misali za a ce gwamna ɗan Rifa'i yayi titi shi yayi titi me yasa ake cewa titin da ɗan Rifa'i yayi saboda shi ya bada umurni shi ya bada kwangila a yi titin ai ba ɗan Rifa'i bane yayi titin ba shi da kanshi ya zo yayi gwagwarmaya yayi gumunzu na yin titin ba an gane wannan ana kiran wannan majazi aqali indal balagiyin fa iza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu idan mun karanta shi qur'ani ka bi karatun mu sannan kuma bayani yana wajen mu kaga Allah yake in mun karanta maka qur'ani dama Allah ne yake karanta ma annabi qur'ani kaga na wajen an nuna al-zahirin ayatin nuna kamar Allah ne yake karanta qur'ani annabi na ji shi kike karantawa to me yasa Allah ya jingina karantawa ga kanshi saboda Allah ta'ala shi ya turo mala'ika Jibril da wannan sakon qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin kace musu wato ruhi amintacce shi ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi ala qalbika ga zuciyanka litakuna min almunzirin dan ka zamanto daga cikin masu gargadi kuma ya saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne kaga shi can da yake cewa inna fa'iza qara'nahu ai idan mala'ikun mu suka karanta maka shi ka bi karatun mu sannan kuma lalle bayanin daga wajen mu yake wannan ana kiran shi majazi aqali kaman fa inta naza'atu fi shay'in farduhu ila lahi idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne kuma yadda shi zuwa ga wa Allah yanzu muna jayayya ya zamu yi mu mai da shi zuwa ga Allah shin zamu je ne mu tafi inda Allah yake kuma muna jayayya mu ce ya Allah gashi mun zo ka raba mana gaddama kaga ai an ce ne zuwa ga Allah saboda Allah ne ya faɗa ai ila kitabillahi war rasul an ce a mai da shi zuwa ga manzo Allah to manzo Allah da ya rafi a yanzu tunda ya rafi yanzu in muna jayayya zamu je kabarin manzo Allah ne dai ya raba mana gaddama ya za a yi za mu tafi ne zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira majazi aqali indal balagiyyi an gane wannan ko
na'am
to saboda haka ayan da ke cewa Allahu yatawaffal anfusa ai Allah ne yake bada umurni ga mala'iku masu kira rai su kiri ko sannan kuma qul yatawaffakum malakul maut kace mala'ikan mutuwa yana karbar ranku an gane wannan ko ai Allah ya wakilta mala'ikan mutuwa ya zama shi ne jagora shi ne shugaba shugaban kwamiti na karbar rai ina ba ta gane wannan malakul maut shi ne shugaban kwamiti masu karbar rai akwai sauran mala'iku shi ne Allah ya faɗa a nan wajen hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarridun kaga mala'ikan mutuwa shi ne jagoran su sauran suna karkashin sa an fahimci wannan to yanzu wannan ayoyi akwai karo babu wani karo an gane wannan ayi to saboda haka wannan aya wannan magana ya nuna mana mu muna imani da mala'ikan mutuwa wanda an wakilta shi da karbar rayukan talikai shine shugaba akwai sauran wanda suke karbar rayukan talikai misali an gane ku to wa'annan rayuka da ake karba an gane ku rayuka Allah ne ya halicci wannan rayuka ruh Allah ne yake halittar rai an gane ku amma wannan ruhu din yana mutuwa ko baya mutuwa malamai sun yi ijma'i gaba da cewa ruhi halitta ne kuma ruhi yana karkashin gudanarwa na Ubangiji subhanahu wata'ala kuma duniya gaba daya halitta ce wannan shine aqidan sahabbai aqidan tabi'ai har ya zamanto an samu wasu mutane da suka bayyana daga baya yan bana bakwai wanda suka wato wanda fahimtar su game da Qur'ani ya takaita sai wani yazo ya ce ai ruhi kadima cewa ruhi tintin tana nan kamar yanda tintini Allah na nan haka nan ruhi tintini yana nan an gane sai suka yi mummunan fahimta ga ayar alkur'ani cewa Allah ta'ala ya jingina rai zuwa ga al'amarinsa wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi an gani suka ce wai Allah yace suna tambayan ka ya rasulullahi game da ruhi kace musu ruhi na daga cikin al'amarin ubangiji na Allah kuma Allah ya kira siffan shi amrulllah qur'ani zalika amrulllahi anzalahu ilaykum kace da wannan ruhi amrulllahi ne tunda amrulllahi ne ba halitta bane shi an gane wannan ku to wannan mummunan fahimta suka yi ahli sunna gaba ɗaya kaulan wahidin sun ce komai a duniya gaba ɗaya halitta ne banda Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komai wannan am ne wanda babu abin da ya tafizin shi ta kowane fuska Allah shi ya halicci komai hatta ruhi Allah ta'ala shi ya halicce shi to da aka duk mutumin da ke ganin cewa ruhi ba halitta bane aqidan shi ta saba ma aqidan ahli sunna wal jamaa an gane na'am
sharhi
qultu sai nace
hadha huwa ismuhu fil qur'an
wannan shine sunan mala'ika a cikin alqur'ani malakul maut mala'ika bai karbar rai sunan shi bai malakul maut
wa amma tasmiyatuhu bi azra'il kama huwa shai' bainan nas fala asla la
amma tasmiyatuhu bi azra'il amma kiran shi da suna azra'ilu kamar yanda yayi yadu tsakanin mutane fala asla la bai da asali babu wani dalili a cikin qur'ani ko a cikin sunna na kiran ainihin mala'ikan mutuwa da suna azra'ilu inna ma huwa min al-isra'iliyat yana daga cikin isra'iliyat kun an ce isra'iliyat abu ne wanda aka samu daga bani isra'il fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum idan aka samu riwaya daga bani isra'il ba za mu iya cewa gaskiya ba za mu iya cewa ƙarya ba idan suka ruwaito tarihi dangane da wani abu kamar abin da yake da alaka da gaibi idan sun gaya mana ko muka ga abin da suka gaya mana bai yi karo da Qur'ani ba bai yi karo da sunnan manzon Allah ba an gane ko abin ya zo sun faɗa abin bai yi karo da Qur'ani ba ko sunna sai mu ce kawai Allahu a'lam ba za mu ce eh ba za mu ce a'a ba yanzu wannan magana azra'ilu bai yi karo da Qur'ani bai yi karo da sunna ba an gane kawai sai dai Qur'ani ya kira shi malakul maut mala'ikan mutuwa wannan shine sunan da alqur'ani ya kira mala'ika mai karbar rai an fahimci wannan to kiran shi da sunan azra'il shin sunan shi ne azra'il babu shi a qur'ani babu shi a hadisi amma an samu daga wa'inda suka gabace mu sune bani isra'il to wannan magana ba shi da asali isra'iliya ne kada mutum na wa'azi ya ce azra'il fa zai zo ya karbar ran to wanda ya faɗi wannan yayi kuskure an gane wannan ko duk abin da ya shafi sunan mala'iku da ayyukan mala'iku da komai da yake da alaka da mala'iku da siffofin su gaba daya gaibi ne mutum ba shi da iko ya kirkiro da kanshi ko mutum ba shi da iko ya saurari ra'ayin wani sai abin da ya tabbata a cikin nassi an gane wannan ko tunda matsala na gaibi babu yanda za a yi mu san shi sai ta hanyar nassi abinda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani da hadisi mun miƙa wuya game da su ba za mu yi inkari ba an gane ku mu yarda cewa akwai mala'iku wanda an wakilta su musamman don karɓar ran mutane an fahimci wannan ku Allahu a'lam eh insha Allah na'am za mu tsaya nan ku wa alaikum salam yau kowa za a tura shi inda ake so ya je karɓi rai Allahu a'lam al'amari ne na gaibi akwai mala'iku da aka wakilta su kowane mala'ika zai karɓi ran wanda Allah ya wakilta shi a amsharan shi eh wa alaikum salam akan to irin wannan shi ake kira al-amaliya al-intihariya wato suicide bombing irin wannan suicide bombing babu shi a musulunci idan misali mutum ya ga kafirai suna da yawa yadda za su iya cutar da musulmi in yana ganin sun fi ƙarfin musulmi ya gudu an ba shi dama ya gudu yana harbi yana guduwa yana harbi yana guduwa in Allah ta'ala ya ba shi dama ya gudu shikenan in ko bai gudu ba yayi iya kokarinsa in sun kashe shi shikenan wannan shine ka'ida na musulunci amma mutum ya sanya bomb a jikin shi cewa saboda ya ga kafirai sun fi ƙarfin musulmi bari ya sanya bomb din nan ya fashe saboda ya kashe musulmi kunan bakin wake kenan to wannan ya saba saboda mutumin da yake kunan bakin wake dole ne sai ya mutu kuma mutanen da ya kai wa hari ba dole bane su mutu an sha samun mutum ya sa bomb a jikin shi yayi kundin bala kafin ma ya kai wannan waje bomb din ya fashe sai ga shi ya mutu ya zagargaje amma su kuma sun rayu an gani wani yana iya sanya bomb a mota yayi safety nan da minti kaza zan kai to da zaran yayi safety sai muka ga an samu go slow in an samu hold up na traffic sai kaga time din da ya riga ya sanya sai lokaci ya wuce sai abin ya buga bomb din ya exploding akan hanya sai kaga shi ya mutu amma mutanen da ake so a kashe ba kashe su ba an gani a ka'idar musulunci an hana mutum ya kashe kanshi saboda wai kafirai sun fi karfin mu la abin da ake so kai iya kokari wajen yaki in an kashe ka kai shahada an gani Allah ta'ala na cewa a cikin alqur'ani wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawu kanku domin Allah ta'ala mai tausayi ne gare ku Allah baya so dan adam ya kashe kanshi ka bari in ma Allah ya taimake ka kana yaki da kafirai ka gudu in ka ga sun fi karfin ka kana harbi kana guduwa in garin guduwa an samu dama an kashe ka kai shahada in kuma ka samu ka gudu ka tsira sai a sake dawowa a shirya shi wannan shine fatawan malaman salafiyya na duniya Ibn Baz Ibn Uthaymeen Nasiruddin Albani Fawzan Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Muqbil bin Hadi Al-Wadi Rabi'u bin Hadi Al-Madkhali da duk malaman da ka sani na sunna sun bada fatawoyi cewa baya halatta yin kunan bakin wake an gani abinda wasu mutane ke kiran shi wai al-amaliya al-istishhadiyya cewa wai aiki ne na yin shahada to malamai sun ce kuskure ne ba a kiran mutumin da ya kunan bakin wake yayin shahada an gani ku shi yasa ɗan salafiya ba sa yin wannan kunan bakin wake kuma sun yi tur da mai yin shi Allahu a'lam wa alaikum assalam juyawan mai kuma yi wani yin yau mai zai dubu rahu ai in kafare sun nillin kakunikin banikin ya halatta ku gudu a gani illa kaza in dai kafare sun nillin kakunikin uku ko ninki hudu ya halatta ku gudu an gani wani ku da kun ga cewa karfin kafaren ya nillin ka naku yawan ya nillin ka naku to kuna harbi kuna ja da baya kuna harbi kuna sai ku gudu sai a je a sake dawowa a shirya kuma ba magana mutum ya yi kunan bakin wake wanda ya kashe wanda ya kashe mutanen da babu ruwansu in ya kashe kafirai to azaba ne kan azaba in ko mutanen kirki ne wanda babu ruwansu ya kashe kaga anan wajen za a ce wato za a iya sa su daga cikin su yi shahada in ya zama to mutanen kirki ne kafin ce na yi dan irin wayannan mutane ba sa ma rarrabewa in za su yi wannan suicide bombing din suna yi ne a wajen da akwai mutanen kirki da mutanen banza sai ce wai gobe kiyama Allah zai rarrabe sai ce ai Allah ta'ala in zai saukar da musiba baya in Allah zai saukar da musiba wai Allah baya rarrabewa wattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitna wanda baya samun wanda yayi zalunci daga cikin ku a kebance to sai a ce musu shi Allah ta'ala baya rarrabewa amma dan adam an ce ya rarrabe Allah ta'ala yana iya saukar da mutuwa ya kashe kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banza amma kai ba za ka iya daukan bullet ka harbi mutumin kirki ka ce kuma wai baka yi laifi ba idan ka dauki bullet ka harbi mutumin kirki ya mutu ka yi kisan kai ka shiga cikin wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha amma idan Allah ya dauki ran mu'mini ba shin yaya laifi ne Allah yana iya daukan ran wanda ya ga dama amma kai in kazo ka harbo wani ya mutu mutumin kirki kai ne kuma Allah zai maka hukunci gurgurdan abin da kai Allahu a'lam wa alaikum assalam do anno anno ai amene ne kayin lahu shaytanan fa huwa lahu karim tun mutumin da ya kauce mu ambatan Allah zamu dabaibaye shi zamu rinjaye masa da shedan ya zama abokin sa shine amma in mutum ya dage da ambatan Allah shedan din ba zai samu iko akan shi ba eh Allah shi ne kin na'am akwai wannan littafi gashi nan aqida at-tahawiyya mun kusa mu sauke shi a sai kuma gashi wani karatu da muke so mu sa akwai wani karatu da ake so a ringa dauka a gidan radio a muna so mu sa wani littafi wanda muna so mu dauke shi in san samu ne cikin wata uku ko wata in ba mu gama cikin wata uku ba cikin wata shida muke so mu gama littafin shine wannan littafin da yake da alaka da takfir wannan fitnatul kafir din nan a wasu ba da shawara a sa shi domin a sa shi a kafafen yaɗa labaru a yaɗa saboda ya amfani al'umma a san mawqifin ahlus sunna wal jama'a dangane da takfir to shine muka yi gashi mun soke littafin muna ta da mu yi niyya kafin a sa littafin ya zama mun soke littafin nan sai ya zama to an sa littafin kai tsaye shine littafi na gaba to sai kuma gashi yanzu wasu mutane sun dauki nauyin a sa a kafafen yaɗa labaru din amma kuma ba mu gama wannan ba kuma ba mu da wani lokacin da za mu sa karatun da ya wuce wannan lokacin to shine muka yi shawaran zai yiwu mu dauke wannan karatun in muka sauke sai mu zo mu karasa ina fata an fahimce ni wannan ba to shine za mu sa ne saboda za a dauka ne a yada shi kuma wannan ba mu karasa shi ba dama kuma a wannan lokacin muke so mu sa shi an gane to shine dai a takaice yanzu zai iya yiwuwa misali duk sanda karshen wata ya zo kila karshen watan nan za mu fara karanta wannan fitina din na takfir Allahu a'lam na sati ne zuwa ku? Farkon wata ne a kuma ke so ya fara aiki ne. Sati ne zuwa Allah yadda kowa sai ya zo da shi. Inda son samu ne a samu nuska guda daya. Ma'ana nuska ta kuma irin wannan ya nuska ne guda daya. To shi kuma wancan din yana da nuska wajen guda hudu. Sai ga ana karatu shafin wani ba shi bane wani kuma rubutun wani ma bambanta da na wani. Sun san sa'an da ce akwai masu kawo littattafai sai a kawo nuska iri ɗaya duka a amfana da shi gaba ɗaya ba wai daban-daban ba ina sadawa yake zai yi a samu nuska guda ɗaya abin shiga kafin lokacin ba kafin satun da mai zuwa nuska guda ɗaya karanci a ce mutane 50 ko mutane 100 za su samu ne a ce mutum 100 yawwa to shine insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba da